Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia kan mitoci 2531 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a can jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Niger inda suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ka to kan ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maila Muhammad
sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
Masu sauraro yau Laraba 24 ga watan Janairun shekarar 2018. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi maganar yadda cin hanci da rasha yayi mana katutu a kasashen mu na Afirka.
Wanda hakan ne yasa jamhuriyar Niger ta fito da wasu sabbin dabarun yaki da cin hanci a kasar ta hanyar kaddamar da wani jefgejen kundin doka.
Da wannan kundi da aka amince da shi, lalle duk waɗanda suke da hannu a ciki suka yarda suka amince a zuwa samna yaki da shi, to lalle insha Allah za samu ci gaba sosai bisa ga dubarori daban-daban wanda ya kamata a ce wato an yaki da su. Dubara hanya biyu ne, akwai rigakafi wanda muke cewa prevention, bayan shi akwai kuma abuga da sandan doka wanda ya taka doka ta kashe.
To dan iya kuwa mamakin wani abu yake yi Kabara, yace da zarar mutun ya samu mukami a kasashen mu inda yake da wata babbar tambaya,
yaushe ne za mu magance mugun cin hanci da rashawan da yayi wa kasashen Afirka katutu, ta yadda ake barin masu ribar samfarerar dukiyar kasa suna hada-hada a duk wata harka, inda idan ma mutun ya samu aiki wajen kudin da zai iya satar dukiyar kasa sai kaga ƴan uwa sun tare suna mai barka.
To bayan mun ji wannan yadda shi kanshi dan iya zai ga mana yadda ake wa dan uwa barka zai saci kudin kasa, to akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukan Facebook, Twitter da ma Instagram.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa
shin yaya kuke kallon yaki da cin hanci da rashawa da yawa kasashen mu katutu, sai kuka amsa mana da cewa hakika kakkabe hanci da rashawa a kasashen mu na Afirka to sai fa gyaran Allah, duba da yadda wasu ke yin haka wasu kuma suna mayar da kasa ciki. Dan haka babban abin da ya kamata shine mu ci gaba da addu'a, komai yayi tsanani tabbas maganin sa Allah ne. Wannan sako ya fito ne daga Ashir na goma ruwan aure da Sumayya Muhammad Gusau.
Sai kuma sakon mu na gaba yace daga Yahaya Danna Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare, suka ce eto akwai buƙatar gwamnatocin mu na Afirka su rinka hukunta duk wanda aka kama da hannu dumu-dumu da karbar cin hanci da rashawa, a hukunta shi ko dan waye. To idan aka yi haka za a shawo kan wannan muhimmiyar matsalar.
Gare dukan a shawuta, don in ba a shawuta ba to haka abin zai ci gaba.
Haka ne.
Yawwa, to sai kuma Abdulaziz Muhammad yace salam yau da gobe. Abin da ya kamata gwamnatocinmu na kasashen Afirka su yi shine su dau matakin ba sani ba sabo duk wanda aka samu da cin hanci da rashawa, to kotu ta yi gaggawar yanke mishi hukunci ba tare da bata lokaci ba. Abu na biyu kuma kamata yayi iyaye su dinga fadakar da ƴaƴansu akan illar cin hanci da rashawa, sannan kuma malamai su ma su ci gaba da fadakar da al'umma, hakan zai ƙara taimakawa wajen yaki da cin hanci da rashawa. To Hafsa, kin san da yace iyaye su gaba da fadakar da malamai har yau ba wani wanda muka ji labarin cewa yana cin hanci da rashawa an kama shi ya gaya wa iyalinsa cewa kai wannan abun fa
ba kyau
satarsu ne
har
ku yadda ku yi shi yasa yaran suke ganin kamar halal ne
wannan gaskiya ne sai kuma sakonmu na gaba daga Shehu Adamu Rijau yace yadda cutar kansa ke illa ga jikin wanda ta kama haka cin hanci da rashawa ke illa ga kasar mu Najeriya saboda haka matukar ana son ganin bayan wannan matsala a kasashen mu na Afrika to dole ne fa sai an rufe ido an bugi gawa domin mai rai ya shiga taitayin sa saboda matsalar fa ta wuce duk yadda ake tsamanin ta
kinga ko an dake gawa ina mai rai kuma sai gudu kenan to Bilyamin Ma'azu ɗan mama yace yau da gobe tabbas matsalar cin hanci da rashawa ita tayi wa dukkanin wasu kafofin cigaban kasashen nahiyar mu ta Afrika daurin alewa ta yadda yanzu fa cin hanci da rashawa a kasashen mu ya zama tamkar abin ado kai ta kai ma ga fagen cewa idan ma baka da wani abin da zaka bayar a matsayin cin hanci a yayin wata harƙalla da ta taso komai tarin gaskiyar ka sam ba za ta yi wani tasiri ba fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya kyauta amma fa sai mu mutane mun gyara
to amin summa amin shi kuma Ahmad Suleiman Bajoga yace assalamu alaikum filin yau da gobe hakika cin hanci da rasha wata matsala ce babba da kasashen mu ke fama da shi sai a gaskiya yaki da cin hanci da rasha ba zai yi ba a ce mutum guda ɗaya ne kawai zai yaki da wannan abu ya kamata al'ummar ƙasa su ma su bada haɗin kai don tabbatar da wannan yaki ya samu nasara
haka yake to sai kuma mu je ga Dahiru Badamasi Bulkacuwa yace hakika matsalar cin hanci da rashawa da kullum hukumomi ke kokarin kawo sauƙin lamarin abu ne da kullum ke kawo mana tabarbarewar lamura abu ne da yake buƙatar sa hannun kowa malaman addini hukumomi da ma duk al'umma Allah ya sauwaka wannan danyen aiki da kullum ake magani kai na gaba amma kuma ina baya aiki
kam sai kuma baban gida Bungudu yace to ko shakka babu matsalar cin hanci da rasha ita ce sallar da ta sa matasan Afrika suke ƙetarawa turai taba rauniyar hanya suna rasa rayukansu sakamakon rashin aikin yi da matsalar ta haifar kuma ga talauci da fatara yana da wahala a magance matsalar saboda shugabanni da manyan 'yan siyasa da kuma kusoshin gwamnati su ne ke da hannu a cikin matsalar a kowace ƙasa a Afrika.
To sai an ce Allah ya kyauta sai Muhammad mai cassette cross kowa Allah ya sa na faɗa daidai ce idan ana maganar cin hanci a Afrika aka samu Najeriya to ai an gama magana domin zai yi wuya a samu wata ma'aikata ta gwamnati ko masu zaman kansu da ba sa karba ko bayar da cin hanci da sunan nagoro sai dai mu ce Allah ya kyauta
maganar da kai
ta sai amma Muhammad mai kaset ruwan da yake kashi ne ruwa yanzu wani ya ga ma na kasar sa sai ka ruga
haka ne sai kuma baban gida Aliyu yace gaskiya cin hanci da rasha abu ne da ke kashe duk kasar da ta rungume ta sannan yana da wahalar kawarwa domin misalin hakan a ƙasa ta Najeriya zaka ji ma masu rike da madafin iko suna faɗin cewa an kwace makudan kuɗaɗe wato daga hannun barayin gwamnati amma kuma ba sanin makomar kuɗaɗen kabara
to babu mai san mace kan sarki da kaho ba to sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace mu dai a Najeriya babu Buhari ya kama hanyar yakar cin hanci amma wasu jami'an gwamnati da ya kamata su mara masa baya su ne matsalar dan haka babu Buhari sai kai da gaske kafin ka kawar da cin hanci da rashawa a Najeriya.
To fa sai kuma Usman Yusuf Gombe yace yau da gobe hakika matsalar cin hanci da rashawa a nahiyar mu ta Afrika musamman ma a nan gida Najeriya lamari ne da ke neman ya fi karfin gwamnatin gaba daya domin yanzu duk wanda ya hau wani mukami burinsa ya tara abinda har 'ya'yansa ba za su shiga damuwa ba.
To haka sai kuma zan karanta dan na karshe a cikin shafin Facebook sannan sai dan shiga Instagram din mu akwai dan wasu guda ko biyu ko uku ne Muhammad Aqilu na fada a cikin Facebook yace yau da gobe tabbacin hanci garuwa yake yi ba raguwa ba sai dai Allah ya kyauta muka shiga shafin mu na Instagram kuma an samu sako guda daya daga Musa Hadran Asuba yace ha ha yau da gobe ikon Allah ai da wuyacin hanci da rashawa ai ya samu gindin zamani tabbas sai an yi kokari a kaure shi in ji shi mun gode a cikin
yau dan iya har gida ya iske abokin sa Isa Lawan na Ikarkabara
mutumin naku
yace don ya bashi jawabi akan cin hanci da rasha
to bari mu ji
ina kan karin safa yau cikin gida sai ga dan iya nace dan uwa yau kuma kai ne har gida da sanyin safiya yace eh nazo ne in yi maka wata babbar tambaya don jin wai shin yaushe ne za mu magance mugun cin hanci da rashawan da yayi wa kasashen Afirka katutu musamman ma dai Najeriya musamman ma ganin masu damban dumbuzar dukiyar kasashen namu su ake baiwa kariya har ma sukan yi amfani da irin wannan tarin dukiya da sukan diba su fice kasashen duniya neman lafiya da ka taba su maimakon su ji kunyar wannan aika aika kuma sai kaga suna bugar kirji don yi maka fariya masu gaskiya ma a waɗannan kasashe yanzu su aka maida abin dariya shi yasa ma ake ganin a kasashen Afirka ne ake ƙara samun harkokin handamar kayan haramiya saboda saken sakacin sakakan da ake yi wa masu handamar irin wannan dukiya Nace gaskiya kuma dan iya ni ma fa na dade da hangar wannan baraka ta yadda ake barin masu dibar samfarerar dukiyar kasa suna hada-hada a duk wata harka musamman ma dai kamar yadda muke gani a wasu kasashen mu na Afirka inda idan ma mutun ya samu aiki wajen kudin da zai iya satar dukiyar kasa sai kaga ƴan uwa sun taru suna mai barka wanda wannan ke sa mutun ya miƙe kafa wajen dibar dukiyar baya koda shakka idan an tare mutun aka ce ka ji tsoron Allah ka daina satar dukiya sai ya ce ai idan na sata ina sadaka ko kuma ma idan an matsa kaji yana cewa ai na biya wa mutane da yawa sun je maka don haka dai akwai buƙatar mu ƴan Afirka mu farka mu daina sakacin barin mutanen da ke dafa da madafin iko suna tatike mana jaka kuma idan masu mulkin mu sun dumbuji dukiya suna kan madafin iko to mu kyamace su idan sun sauka dan yace to gaskiya ni ina ganin babbar hanyar gyara wannan lamari dai ita ce mu ji tsoron Allah domin share shirgin cin hanci da rashawa fa batu ne na cikin zuciya babu wata maganar bulala barayin kudin mu kuma idan an kai ga an kama su to a daina yi musu wata talala ko kuma kamar yadda muke gani kada jami'an da ke neman jawo waɗanda suka sace kudin su zagaya dan karbar na salala don waɗannan na cikin jerin jirinjan matsalolin da ke haɓaka cin hanci da rashawa kala kala waɗanda kuma irin waɗannan hanyoyi ne suka bar kasashen mu cikin matsananciyar matsala wanda kan jefa ƴan ƙasa cikin harkar maula yayin da su tsirarin da ke dumbuje kudin mu kuma sukan samu damar da za su sakata su wala don haka dai sai mun yi irin wannan gyara ne ƴan kasashen mu na Afirka za su hau kan tudun mun tsiran da za su dinga kundin-kundin a kududdufin daula saboda a irin wannan yanayi ne zaka ga kowane ɗan ƙasa ya samu cikakkiyar kula
amma ba bi sa shashanci ba kana ba bi sa sakarci ba kudi a kashe su da hanya mai kyau
kudi a kashe su da hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su da hanya mai kyau
gaskiya kan ba kashe su da hanya mai kyau ba cin hanci da rashawa zai tafi
ina ka ji a wannan jawabi na na dan iya yace idan akwai wai mutanen da su ce idan suka yi sata ai suna sadaka
suna sadaka eh kuma gashi Allah ya ce mai tsarki ne bai karba sai mai tsarki duk da yake mu ba malamai bane amma mun san an ce haka
wato wannan kalma ce ta ban mamaki da ce bari an ƙara maka magana
to shi ke nan to sai mu je ga wakilin mu Yusuf Abdullahi daga Yamai a jamhuriyar Niger dan mu je tattaunawar da yayi a zauren muhawarar yau da gobe game da wannan sabon salo na cin hanci da rashawa da Niger fito da shi
To domin tattaunawa kan wannan batun na sabon salon yaki da cin hanci da rashawa a Jamhuriyar ta Nijar. Yanzu ka dai zauren namu na tare da Alhaji Salisu Ubandoma, mataimakin shugaban hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a Nijar Halsiya. Sannan kuma akwai Lawali Adamu, ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hular Nijar. To ina ganin president da kai zan farawa. Shin wani ƙarin bayani zakai muna game da shi wannan sabon salon na yaki da cin hanci da rashawa a Nijar?
Da wannan kundi da aka amince da shi, lalle duk waɗanda suke da hannu a ciki suka yarda suka amince a zuwa samna a yaki da shi, to lalle insha Allah za a samu cigaba sosai bisa ga dubarori daban-daban wanda ya kamata a ce wato an yaki da su. Dubara hanya biyu ne, akwai rigakafi wanda muke cewa prevention, bayan shi akwai kuma abuga da sandan doka wanda ya taka doka, doka ta kashi ayi kenan mai hukunci. To kaji hanya biyu kenan na shi idan za mu zance bisa ga wannan kundin, to bisa ga wannan hanyoyi ne za mu
zance sosai. To shin me zai tabbatar wa al'umman Nijar cewa yanzu kan hukumar ta Halsiya za ta dukufa game da batun da yaki da cin hanci da rashawa? Saboda a baya an sha zargin ita wannan hukumar da cewa yakin nata ya tsaya ne a jawabi kawai, amma a zahiri ɗan ƙasa ba su gani a ƙasa.
Eh, daidai ne, gaskiya ne, kuma tunda lokacin aka kawo Halsiya mutane da dama ɗan ƙasa ne sun kwaɗan ganin cewa da lallai za su gani a ƙasa. To abinda ba su sani ba ko kuma suka manta da shi shi ne wato da aka fara aiki da Halsiya, ta hanyar ta fara aikin ta ba ta samu ba wato ƙarfin gwiwa, ba ta samu ba doka wadda ta ba ta ƙarfi cewa za ta yi aikin ta gaba gani. Amma kaga yanzu ka yi a kawo wannan strategy, wato an kawo sai da aka yi doka wadda aka ce ma luwa, wannan doka wato sai da aka shirya ta, sai da wato majalisa ta yarda ita, aka samu ta hannu shugaban kasa, samu ta hannu wadda ake cewa luwa ta 2006, ita ce ta kwan kai a kan wannan, ita ba mu ƙarfi sosai, ita ba Halsiya ƙarfi sosai bisa ga hanyoyi na shari'a daban-daban ko kuma hanyoyi na bincike daban-daban wanda tabbat yau ƙarfin da aka Halsiya shi kan jaba ta shi. To kenan ka gani duka abin sanu ta yaya ne ake yi. An yi doka ta ba mu yuka, ta ba mu nama, bayan wannan kuma yau gashi an yi strategy. Abubuwan nan biyu, to insha Allah in tabbata ma da su ne dama Halsiya ba ta da. Kuma za ku gani zuwa gaba, za ku gani abu ya sake insha Allah. Menene sake abin? Na farko ka ga dokar nan ita ta ba mu incin auto seizing, wanda muke cewa kenan mu muna iya magani ana da ba in mun ga ana ƙarshen mu ma ana iya aice hanci ba mu ida hujja ta magana
saboda ba doka,
ba ta ba doka. Yau doka ta ban wannan ƙarfin, bancin wannan yau doka duk wanda ke aiki a Halsiya ta hanyar bincike to ko ta hanyar aza an ba shi ƙarfin official na police tadi shina e shi abubuwa wanda ba shi ida menene abubuwa da kana yanzu ni ina aika mutane jami'an tsaro gidan wanda muka tunguma ya zo ya bincike, da ba mu da wannan ƙarfi. Ina iya mu ɗauki hotuna, muna iya mu yi abu wanda a ɓoye wanda da doka ba mu incin shi ba. Muna iya mu tsare mutum kamar a Halsiya in ba mu yarda da shi ba, muna ganin kamar alamar ba ya tsaya ba, in muka sake shi muka bi sirrin talala to muna iya mu riƙe shi. Akwai wuri musamman wanda ake nan ana gyarawa saboda riƙe mutane musamman idan ba yarda su ba. Bayan wanda da ba mu da hanya, ba mu da ƙarfin mu je banki mu yi bincike mu ce banki ta ba mu raskanan abinda mutum ya aje cikin bankin nan, ba mu da wannan ƙarfi da. Amma yau doka ta ba mu wannan ƙarfi, sai mu ce dai banki kai tsaye ta ba mu sakamakon abin da mutum ya adana ko a boye ko a bayyane. Bancin wannan akwai wanda muke cewa transmission du rapport. Da lalle mutane sun yi kukan cewa da rapport kin idan ma mun yi shi shugaban kasa muka aika ma, to yau doka ta wuce wannan. Yau doka abin ta ba mu hanya, ta ba mu ƙarfi da mun ƙare, in yau mun ƙare bincike muka yi rahoto, to rahoton nan ba ya tsa ko ina sai yojan alƙali mai shari'a. tadi alkali mai kara wannan cewa procureur de la
baba alkali
shi kuma wannan cikin wannan doka ta tauye shi bisa ga cewa da ya samu sakamakon da ya samu report na halafiya ba wani tsaitsaya da zashi ka san shi alkali fa wanda ake cewa procureur ta ko ina hanya yau tun da aka fara shari'a Niger shike da yuqad nama in ya ga dama ya pursuit in ba ga dama ya pursuit ya bari to amma cikin doka ta halsiya ba a bashi wannan yanci ba da ya samu an ce ita doka ta rubuta da ya samu ga tsaya wani abu ya bude information kenan ya kai gaban alkalin mai kara shugaban kasa shi ana shaida mishi ala sheda mai da ga abin da an kai saboda shi shugaban kasa na dole sai abin da
bayan hukuma ta kara aikin ta
bayan hukuma ta kara aikin bai sai abin da ake bi sai an kare rabb da aka aika ma procureur la republique in ana so aika mai da sahi da maritina aika mai shugaban kasa a ce mai shugaban kasa ga abin da an kai amma shi bambance shi procureur la republique ara aika mai da raportin da takardu na tabbacin cewa da abin da an yi shi amma shi shugaban kasa rahoto da kan aika mishi rahoto kuma ba dukan shi ba kamar a takaice saboda ya karanta da gauga ya sa abin da ake rana yi wanda ake ma sentence yau doka ta ba mu ƙarfi ta idan muka tungumi mutun kun ba mu yarda shi ba muna yi mamshi kayan shi takardun shi na balago kinan mu hada ma hukuma mu hada ma ƴan sanda da abin da wanda bi sanya a hana shi hita da lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai an kare bincike to kaga dai abubuwa na dama wanda da babu da wannan kare amma yau doka ta ba mu wannan kare kafin a zaka bisa zancan strategy kundi kenan wanda zai ba mu dubarori daban-daban wanda ya kamata a bi dan ganin an ciwo cikin
nagode president malam lawli adamu kaji irin sababbin dubarorin da gwamnatin Niger ta bullo da su wadanda suka baiwa hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa halsiya yuka da nama shin ana iya cewa watakila a bangaren ku na kungiyoyin fararen hulla yanzu ita wannan hukumar ta halisiya ta fara aiki ga dangaren kenan
a game da wannan doka da aka ce ita assembly majalisar dokoki ta sami hannu ta ba wannan hukuma ta kasa cewa da halisiya karfi ta aiki har yanzu wannan hukuma a karme take tunda kaji da yanzu president ya ce duk rahoton da sun kai sai suka aika ma babban alkali na kasa cewa da procureur general kuma za su yi dan rahoto a takaice su aika ma shugaban kasa to har yanzu akwai laushe cikin naki domin in gaskiya ake so a ganin mu in gaskiya ake so wannan siri ya kamata shi tsaya daga ita halsiya sai shi babban alkali na kasa dan duk in aka ce ai bincike muddin ai bincike an aika ma shi babban alkali na kasa da dukkan abubuwan da suka shahi su kuma shi wannan bindilmanin wanda an ka tunguma da laifi inda aka aika ma alkali na kasa shugaban kasa ba shi iya shi sa abin da an kai sai yayi an ce an tunguma wani da laifi me ne matsalar dan wannan dan takaice da suka ce su aika ma shugaban kasa ta danga shi ma iya karanta shi shi ma akwai wani salo da za shi ya kasa ya kusa ta kasa saboda a dan dakatar da wannan al'amarin ana iya a ce ma alkali na kasa a wannan abu sai nawa a takarta shi ba mu tabbata ba amma tana yiwa shi yasa mun kace in gaskiya ake so a yi a matsa da gaskiya ita wannan yanzu tunda an ka ba ta wannan mukamin ita halsiya ai yanzu ka gani dan president gashi zamne yanzu akai tsaye ma mun ka bashi wani rahoto shine a ce to na yarda ku zo ku kama mini mu dibi hanya wanda za mu cin mu wannan magana da kuka bani kamar kaga inspector da police in yanzu aka bashi mai gidan shi ko komisar ya bashi aiki shi ma ba shi zai wannan aikin ba sai ya bidi mutane na gari waɗanda za su ɗebo mai rahoto da dama su kama a tattara takardu a tattara hujjoji da dama dan ba a tunguma mutum ba hujja
wato idan na fahimce ka malam lawli har yanzu akwai sauraron rina a kaba game da abin da ya shafi baiwa ita wannan hukumar ta halsiya cikakken iko ko kuma karfin gudanar da aikin ta
ce maka cikakken ikon ta gudani a zamanto ba taiwa kowa shawara daga ita sai alkali na kasa
ko da ta kammala aikin ta ne ta baiwa shi shugaban kasa rahoton
kuma
wani cikakken
ai matsalar mu a ba shugaban kasa tunda menene matsalar mu a ba shugaban kasa yau in kai nazari a Niger duka waɗanda sun kai handleman da duke gwamnati duka waɗanda suka yi harka ci hanci da rashawa duka suna nan karkashin fada shugaban kasa ko kuma suna nan kewaye da wani wanda yake kusa shugaban kasa kenan daga an yanzu daga sun tunguma mutum da laifi an fara tambayoyi to an fara waya kenan an fara aika sako kenan ai a wani an kire shi wuri kaza an kire shi wuri kaza ai hankali hankali to kenan musan muke wannan sakamakon in sun same shi har yanzu su komo su yi tsayin daka a hitta su independent su yi tsayin daka in suka yi wannan sakamakon ana iya faɗa shugaban kasa wata kila bayan alkali na kasa ya kare nashi aiki kuma tunda kaji sun ce suna iya su kawo mutum su aje a wurin su ana gyara wuri inda za a aje mutum a amshi takarrun shi na tahiya na balaguro da kuma aje shi to ai aka yi wannan kin duk lokacin nan ne kamata shi alkali na kasa shi ma a tabbatar mai ga abubuwan da ake ciki amma tun ana shakku wannan gadis ai kenan kaga shari'a ta zambibi su in sun ka rike sun zama ta su ma ka rasu da gendarmerie da kusuri kan aikin su guda kuma in suka su ba alkali shi kuma alkali shi bai kamata ba shi saki shi yasa mu matsalar mu nan duka inda ta kawo matsalar mu ba mu son shugaban kasa ya san da komai
na gode
in dai su suka yi suka ba babban alkali na kasa babban alkali na kasa shi aikata sai ya kare shi ba da sakamako ce musu wannan dosan da kuka ba na kare shi ga yadda an ka ta yi kuma ga abin da muke so kuma a ci gaba da shi sannan yanzu ana so ana wallafawa yadda ɗan kasa sun ka sani shugaban kasa sani sannan kare amma ba haka nan kullum akwai wani abu da ake ce mishi kamar ana iya a danne shi alkali na kasa in dai zama to shi shugaban kasa sun samu shawara lokaci guda
to har yanzu dai a game da wannan batun na sabon salon yaki da cin hanci da rashawa a Nishara muna tare da daya daga cikin lauyoyin Nishar Meter Lirwana Abdurrahman shin Meter ya kaji da wannan sabon salon na yaki da cin hanci da rashawa
kasan Nishar tana ga babban kundin hukunci da kuma kundin tsarin hukunci inda an kai ta na dukkan laifuka iri-iri wanda ya kamata in mutum ya yi su a hukuntar da shi kuma daga ciki akwai irin wanga hanci akwai lahina cin kudin kasa satar kudin kasa cin hanci da rashawa duk akwai su aka zo dai an aza hukumomi ai da yawa in kuna tare da sai mun zo cin shi in kuna tare da Niger irin wannan hukumomi har aka zo aka aza wagga hukumar kuma kamin haka nan an dauki wata doka ma musamman wanda duk ta hada wannan wanda ta yi tanadin arzikin da ba digi ta haɗe duka wani arzikin da ko wata dukiya wadda mutum ke samu ba dalili kinan kaga ta shahi komai ko wannan doka tana nan wagga hukuma tana nan shekara shida sai kuma bana aka ce sai an sake mata riga to menene yake ci mutu a kwarya magana guda ce wagga ba dogon magana ce ba babbar doka shine shugaban kasa Muhammadu Isu shugaban kasa yau Muhammadu Isu din ya so a yi shari'a a yi hukuncin Niger sai a yi dan me dan saboda waɗanda suke da matsayin su yi irin wanga abun su ne waɗanda a tare da shi ma'aikata wanda suke jan kasa bawan Allah talakan a can wani koni da kai nan da annan muna magana ya ita wace hanya za mu ganin kudin kasa balle mu sace su ai wannan ne ake zance shari'a tsakanin talakawa akwai ta shari'a tsakanin mu ne da ma'aikata a babu ta dan saboda yau a dokance babu alkali ko guda Niger babu hukuma ko guda Niger babu wanda take ba alkali ko hukuma ya je ya zargi minister ko wani deputy kai tsaye ba sai an zo an sukunoni ba kuma wagga magana su ne ta sha
to president kaji irin korafe-korafen da kungiyoyin fararen hular Niger suke yi game da shi wannan batun na yaki da cin hanci da rashawa waɗanda suka kwatanta cewa maganar yaki da cin hanci da rashawa a Niger tana hannun shugaban kasa
shugaban kasa ne ba ta yawa kana ikon kasa ba samu da kasa ke yi ba baka san abin da ake tara da cikin kasa ba kamata yi shugaban kasa yi ta da sahi duk abin da ake cikin dare shi na labarin shi duk abin da za a yi cikin ranar shi na labari ne yan kare kuma ranar kuma a shera mishi ga abin da ake shi ne shugaban kasa fa ta kaka za a yi wasu ayyuka waɗanda suka da karfi su ban kamar abin da ake ce ba cin hanci da rashawa ba a shaida mishi shugaban kasa ba koya ai shi yasa da aka raba da lokacin muna bisa decree shugaban kasa aka aika ba to shi kankan shi daga baya da muka yi hidin shugaban kasa shi ya gane cewa da awu lalle haka bai kamata ba tunda cin hanci da rashawa har ga ce ta shari'a gahi a shaida min ku shaida mu shari'a ta gurin da ya hurta haka nan sai ba a rubuta shi ba tunda zancen da zai faɗi da zancen a rubuce ba ɗaya bane sai muka ce to tunda ku amince da haka na shugaban kasa a sake takardu a rubuta shi shi ka ganin cewa da yanzu an sake maimakon a yi dekiri yanzu luwa ce aka yi
wato doka
doka ce aka yi wadda ta yi karhin dekiri ta ko ina cikin duniya ana yaƙi da cin hanci da rashawa bisa ga karhin doka ba bisa karhin dekiri ba don dekiri ya yi karami shi kanka shi ya amince shi yasa babu ƙarin guyuwa ma shi kanka shi sai ya dasa hannun shi wato aka samu wannan dokar ta samu ta wuce dan in ba dan shi ba a kowuya wannan dokar ta wuce ko da can ma inda ake zaben ta ka samu miki wani dan ba kowa zai amince da ta ba amma da yake ya yarda kuma ya bada goyen bayan shi shi kanka ta wuce
to da fatan za a ci gaba da yaki da cancanci da rashawa ba kakkautawa in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu karasa wannan tattaunawa da muka faro domin mu kawo mai fashin baki kuma ya farfasa mana bakin ya abin yake ne a Niger da sauran kasashen Afirka
haka yake
yanzu kan
amma da dan Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Saida Hamduna da ta bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Babban nan naka wanda bakai kamata ba